muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 12 ga watan Fabrairu a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa darajar kudin naira na ci gaba da karyewa a tsakanin kudaden kasashen ƙetare, duk da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi na bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma kare takardar kudin. Masana na ci gaba da bayyana dalilan da ke kawo karyewar darajar naira.
Idan jama'an kasa suna cikin firgicin ganin cewa kaman darajar kudin su zai karye, zaka ga wasu mutane suna kokuwan ganin cewa sun canza kudaden su na ajiya ko kuma dukiyar su ta koma dalan kasar America. To wannan kaga zai haifar da bukata na dalan.
Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan korafin da wasu 'yan yankin arewa maso gabashin Najeriya ke yi game da rashin ababen more rayuwa a yankunan nasu. Sun kuma buƙaci hukumomi da su duba lamarin don taimaka musu. Muna kuma tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a jihalan da duniyar ta wani.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Masu fafutuka da ke adawa a Syria sun ce an kashe mutane 6 'yan gida ɗaya da suka hada da kananan yara 2 a wani hari na makami mai linzami da sojojin Syria suka kai a wani ƙauye da ke hannun 'yan tawaye arewa maso yammacin ƙasar. Mazauna ƙauyen sun ce iyalan suna kofar gida suna shan hantsi ne tare da shan shayi a daidai lokacin da makami mai linzamin ya afka musu. Wani jirgin sama da ke dab da ƙasa ya yi shawagi a yankin ƙauyen Marat al-Nassan da ke lardin Idbil bayan harin. Ƙungiyar kare fararen hula ta 'yan adawa ta Siriya da aka fi sani da White Helmet ta ce yaran 2 'yan shekaru 3 da 7 ne. Ta ce gaba ɗaya adadin yara 65 ne aka kashe a wani sabon kamfe na harin bam da gwamnatin Siriya mai samun goyon bayan Rasha ke kaiwa Idbil a cikin watanni 6 da suka gabata. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Rasha Vladimir Putin na shirin yin wata tattaunawa ta wayar tarho yau Asabar, yayin da ake ci gaba da samun zaman ɗarɗar sakamakon fargabar cewa Rasha a shirye take tamami Ukraine. Washington ta samu rahotannin sirri da ke nuna cewa mamayewar na iya faruwa tun daga ranar Laraba mai zuwa. Ofishin jakadancin Amurka da ke Kyiv ya fara kwashe ma'aikatansa. Bugu da ƙari, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata shawarar yin tafiya inda ta gargaɗi mutane da kada su yi tafiya zuwa Ukraine saboda ƙarin barazana na matakin dakarun Rasha, kuma ta ba da shawarar waɗanda ke Ukraine da su fice cikin gaggawa. Ana sa ran za a mayar da wasu jami'an diplomasiyya Amurka kaɗan zuwa gabashin Ukraine kusa da Poland, matakin da zai baiwa Amurka damar kasancewa da ci gaba da aikin diplomasiyya a Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai ma'aikatan zaɓe na ci gaba da tattara sakamakon zaɓe na ƙananan hukumar birnin tarayya Abuja da aka gudanar a yau Asabar, duk da cewa an fuskanci jinkiri da tsaiko a zaben ta fuskar na'urar dangwale ƙuri'a baya ga matsalar rashin sunan wani ɗan takarar jam'iyyar APC a jerin sunayen 'yan takara da hukumar zaɓe ta INEC ta kawo. Wata rumfar zaɓe da ke gundumar jiwa, lamarin da ke ci gaba da jawo suka daga masu kaɗa ƙuri'a. Daga Abuja, wakilin mu Halima Abdurrauf ta aiko mana da rahoto.
Duk da yawan ƙorafe-ƙorafe da masu kaɗa ƙuri'a suka yi ta yi sakamakon matsaloli masu alaƙa da na'urorin dangwala ƙuri'a da suka kawo cikas a wasu rumfunan zaɓe a babban birnin tarayya Abuja, ana ci gaba da ƙidayan ƙuri'u.
My name's Erasmus. I came this morning to sell my franchise. Unfortunately, at that polling unit, the card reader called machine failed woefully. It couldn't connect my face, not my fingerprint.
My name is Bashir Sada. Another jefa ƙuri'a sun yi sinye mashin ya kyafi. Akai awa uku yanzu haka ne.
Wasu mutane da suka fito don jefa ƙuri'ar su tun kafin karfe 8 na sanyin safiyar yau kenan suna ƙorafi da matsalar na'ura da aka kawo sabo wanda ba shi suka saba gani a zaben baya ba. Jami'an zaben da sun fara fitowa ne a unguwannin birnin Abuja tun da misalin karfe 8 sai dai na'urorin dangwalar ƙuri'a da sun ke yin aiki a akasarin rumfunan zaben kamar yadda wasu masu kada ƙuri'a suka bayyana.
Na makauta na zo nan don voting chairman ward council and councilor gaskiya da na kai nan muna damuwa da sabon machine da INEC sun kawo ina confirming details amma baya verify fingerprint baya facial recognition so damuwa na is that don me sun canja amma da yana yi ba ko mutum ɗaya da yayi zabe nan ECOWAS secretariat ward.
Sunana Ibrahim Abdullahi na zo in yi zabe ne na zo tun a ran karfe 9 na zo bai tantance ba ne koma ne sake dawowa wannan na jin kenan eh amma har yanzu dai ba a tantance ne ba.
A wani bangare kuwa ga abin da kadan daga cikin waɗanda suka sami damar jefa ƙuri'ar su ke cewa
eh alhamdulillah na dangwala daidai yanda na zo aka screen dina na samu na dangwala da dauke ne zuwa minti biyu ba wani live ba komai.
Emmanuel Chinanu was just voted it was actually a seamless process and I'm very very happy about it.
A yanayin da ake ciki ana ci gaba da kidaya da kuma tattara sakamakon zabe sai dai waɗanda ba su sami nasarar jefa ƙuri'ar su ba na jiran matakin da hukumar INEC za ta dauka. Halima Abdurra'uf muryar Amurka daga Abuja Najeriya.
A gaida Halima Abdurra'uf.
Masu sauraro shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. A yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da daukar matakan bunƙasa tattalin arzikin kasar da kuma kare takardar kuɗin naira, har yanzu darajar kuɗin na karewa a tsakanin kuɗaɗen kasashen ƙetare musamman dalar Amurka da pound. Ko a ƙarshen makon nan an sayi dalar Amurka akan naira 573. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Lagos.
Binciken da na gudanar dai a birnin Lagos da kewaye ya nuna cewa an sayi takardar kuɗin dalar Amurka ɗaya akan naira 573 inda kuma wasu ke sayarwa akan naira 575 amma zuwa 80. Wannan na nuna cewa takardar kuɗin naira ta faɗi kenan da naira 3 akan dalar Amurka sabanin abinda aka sayar a makon da ya gabata. Malam Abangida Mani wani mai hada-hadar kuɗaɗen kasashen waje ne dake anguwar Sabo Yaba dake birnin Lagos. Gas kuma ya mun karin haske game da farashin takardun kudin naira da kuma na kasashen ƙetare.
Safiyar nan mun tashi dala ana sayen ta naira 572, ana ba da ta naira 575. Pound sterling ana sayen shi naira 770, ana iya ba da shi naira 775. Euro ana sayen shi naira 635, ana iya ba da shi naira 640.
To koya masana tattalin arziki ke ganin yadda takardar kuɗin naira ke faduwa a tsakanin kuɗaɗen kasashen waje musamman ma dai dalar Amurka da kuma da kokarin da gwamnatin Najeriya ke yi ta babban bankin kasar na ganin an daga darajar naira. Tambayar kenan da newa Dr. Dauda Muhammad Kuntugura wani masanin tattalin arziki da kuma sakajari.
Masanin tattalin arziki wasu ba za su yi mamakin ganin wannan abu da yake faruwa ba na ganin cewa duk da matakan da babban banki yake dauka a darajar naira a kuɗin musayan naira da dalar Amerika yana faduwa ma'ana darajar naira yana ƙara karyewa a bisa ga kuɗin kasashen waje. To idan ka lura shi babban banki yana da wani makasudin shi ne na ya ga cewa farashin kayayyaki ba su hawa ba ta daukan matakai ciki har da ganin cewa darajar kuɗin ƙasa ya inganta wato ma'ana ya ga cewa ya kare darajar naira ba ta fadi borrowers. To amma kuma akwai wasu abubuwa wani bangare wanda yake ba babban banki bane kawai zai yi kaga kamar misali idan jama'an ƙasa suna cikin firgitin ganin cewa kamar darajar kuɗin su zai karye zaka ga wasu mutane suna kokuwan ganin cewa sun canza kuɗaɗen su na ajiya kuma dukiyar su ta koma dalan kasan Amerika. To wannan kaga zai haifar da bukata na dalan. To idan kuma bukatan yafi kudin da ake iya samarwa musamman daga babban banki, to zaka ga cewa darajar naira din ya fadi.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakan da babban bankin Najeriya CBN za ta dauka a ganin ta shiga ba da kare darajar takardar kudin na naira sabanin kiraye-kirayen da hukumar bada lamuni ta duniya IMF da kuma bankin duniya ke wa gwamnatin kasar da ganin ta kara rage darajar kudin naira domin bunkasa tattalin arzikin kasar. Baban Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida baban gida Jibrin. To yanzu kuma zamu leka arewa maso gabashin Najeriya, inda al'ummomin wasu yankin suka koka game da rashin ababen more rayuwa, kama daga ingantattun hanyoyi zuwa wutar lantarki da cibiyoyin lafiya, kamar yadda wasu mazauna yankin Modire da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa suka bayyana. Ga wakilin muryar Amurka Salisu Muhammad Garba dauke da rahoton daga Adamawa.
Matsalar rashin tsaro da al'umman arewa maso gabashin Najeriya ke fama da ita, sai gashi rashin samun ingantaccen rayuwa ma na yi wa al'umman shiyar arewa maso gabashin Najeriya barazana, kamar yadda wasu daga cikin al'umma mazauna yankin Modire da ke karamar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa suka shaida mana cewar Malam mai anguwa Usman Modire shine dai mai anguwan da suke rayuwa cikin kunci a jihar Adamawa. Anguwar bata wuce kilomita 2 tsakaninta da fadar jiha ba, amma dai suna rayuwa cikin makaki tare da wahala, kamar yadda mai anguwan ya shaida min cewar
ba mu da hanya a wannan anguwa, ba mu da asibiti a wannan anguwa, ba wutan ilatir kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta, sannan ba mu da police station, ba mu da kuma sauran abubuwa na mun rayuwa, ba a kula da mu kwata-kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take, ba abinda ake aka kawo, mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu, kai dai akwai damuwa hanya kan ba mu da ita kwata-kwata wannan hanya ta gwamnatocin nan, ba wani gwamnan da bai zo ka wannan hanyar ta mu duba yake yadda mana in akai malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji cewa.
Alhaji Abdulrazak Koronko mazauni ne shi ma a wannan yanki.
Inda muna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i, sai dai kawai a ce Allah ya gyara, don ba wanda zaka samu takalmi a kafar su da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandon sa a warware, kowa sai ya nade, wayin su ma wallahi inda muna nan ya zo ruwa akai ruwa, mata masu ciki da sauransu wallahi abun tausayi bawan Allah, ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan, ma bazan ce ma bakin gada ba, har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu, don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa, ruwa ne.
Masu injin tahuna ko ko ince masu injin surfe da nanika suna kokarin tattare nasu ya nasu su bar wannan yankin sakamakon rashin wutar lantarki, hakan ta sanya na yi kokari na zanta da daya daga cikin masu injin surfin wato Yusuf Muhammad wanda ya shaida mana cewar
kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'an naka, to kai kuma hadin sinadarin da kazo ka tada wannan na'ura naka, to kai kuma kasiyo shi da tsada,
ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku ina ku bar wannan?
Wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba anguwan nan.
To ko menene ma mahukuntan jihar Adamawa za su ce akan wannan batu? Honorable Abdullahi Adamu Furambe shine commissioner raya karkara da cigaban al'umma na jihar Adamawa wanda yace
na tarar da ayyuka da dama waɗanda aka zubar da su ba a kammala su ba, sama da aiki wanda kauyuka wajen 140 da wani abu, wadanda duk wannan ayyuka ne an soma su ba a kammala ba, har ga Allah mun soma taba wasu daga cikin ayyuka din, wasu kuma ba mu soma taba su ba. Kuma wannan gari da ke karamar hukumar Yola ta Kudu, naje garin da kaina ma za mu iya kokarin mu, to ka san abun gwamnati yanda ka dauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba, to mun samu tsaiko.
Wannan matsalar rashin ingantaccen rayuwar da yi da al'umman wannan yanki ke fama da ita a jihar Adamawa, a yanda yankin bai wuce kilomita 2 tsakanin sa da fadar jiha ba. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana tsaro, shin wai menene tasirin dauko sojojin haya daga wata kasa zuwa wata kasar domin samar da tsaro tare da yakar yan ta'adda? Anya ba baiwa wasu ne sirrin kasa ba? Anya ba gazawa ce ga kasa ba? Sannan wace kasa ce ke samar da ire-iren waɗannan sojojin hayar? sannan a wace ƙasa ce a duniya sojojin haya suka taɓa samar da zaman lafiya? Masu tambaya Comrade Murtala Abubakar Sokoto da Hassan Muhammad Binanci Sokoto da kuma Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi Shagari jihar Sokoto. To idan su Comrade Murtala Abubakar Sokoto na saurare ga amsar jerin tambayoyinku wanda babban wakilin muryar Amurka a bangaren tsaro Hassan Maina Kaina ya samo daga Group Captain Sadiq Garba Shehu Murabus. Yanzu dai bari in zaku da gefe, Hassan Maina Kaina gare ka.
Masu sauraro, a yanzu haka ina tare da ƙwararre kan sha'anin tsaro kuma Hafsa mai ritaya a rundunar sojojin saman Najeriya, wato Group Captain Sadiq Garba Shehu, wanda mai bincike ne sosai akan sha'anin tsaro a matakin ƙasa da ƙasa. Ranka daɗe, ko za ka ba mu tarihin salsalar sojojin haya? Sannan menene tarihin amfani da sojin haya a nan Afrika?
Masu tarihi suna cewa aikin sojan haya da aikin kilakanci suna cikin sana'o'i wanda suka fi tsufa a tarihin ɗan adam. Tun lokacin mulkiya, wato lokacin da ba gwamnatoci sai sarakuna suke mulki, akan samu mutane waɗanda yake sun yi suna a wajen yaƙi. Saboda kuma sun yi suna a wajen yaƙin nan, su sai suka zama kowane sarki in yana da yaƙi zai iya ɗaukan waɗannan mutanen aiki su je su yi mishi yaƙi. In sun gama kuma sai su ƙara komawa su nemi wani sarkin wanda zai musu. To kaji abin da ya taso da tarihin sojan haya kenan tun a cikin lokacin mulkiya. Amma na biyu sai mu koma kuma mu ga shi kuma meye tarihin amfani da sojan haya a san Afirka. To sunan sojan haya ya yi ƙauri ne tun lokacin yaƙin neman 'yancin kai da aka yi a Angola, Zimbabwe, South Africa da Rhodesia, wanda ake kira Zimbabwe yanzu. Wato a wannan lokaci ƙasashen Ingila da ƙasashen Portugal, wanda yake su ne suke mulkin waɗannan ƙasashen, su a lokacin ba su da isassun mutane da za su ɗauki 'yan ƙasan Portugal ko 'yan ƙasan America ko 'yan ƙasan Ingila su je su musu yaƙi a wannan Rhodesia ɗin ko kuma South Africa ko Angola. So abin da suke yi sai su nemi sojojin haya su kai su. Sojojin haya ne yawanci suka kula da ayyukan da Turawa suke yi a waɗannan ƙasashe. To a Afirka, saboda wannan tarihi cewa Turawa mulkin mallaka ne suke kawo sojojin haya, sai ya zama dama an tashi da ƙyamar sojojin haya. Saboda za ka tunawa a wurin 1970 ƙungiyar ƙasashen Afirka OAU, kafin ta zama African Union, ita ta fara fito da doka inda ta hana ƙasashe su yi amfani da sojojin haya. To ba saboda komai ba, saboda a lokacin sojan haya an alakanta shi da Turawan mulkin mallaka da suke so su kare ma'aikatunsu da mutanensu da suke ƙasashen Afirka wanda ba su samu mulki ba, inda ya samu baƙin suna kenan. Wanda yake har yanzu ma wannan dokan ta hana amfani da sojan haya tana nan, da ƙasashen Afirka ba su kashe ta ba. To amma kuma da duniya ta zo ta canza, sai shi wannan aiki na sojan haya ya zo ya sake samun wani sabon fuska. Me ya sabon fuska? Ƙasashe kamar Amerika, waɗanda yake suna ɗaukan duniyan ma gaba ɗaya tasu ne a sha'anin siyasansu na Amerika. Alal misali, kaga jama'a suna iya cewa me zai sa Amerika ta ɗauki sojoji 'yan Amerika ta kai su wata ƙasa wanda ba Amerika ba ya aje ana kashe su? To su a wannan ƙasashen ra'ayin jama'a yana sa gwamnati canza ra'ayinta ko kuma ta canza yadda za ta yi wani abu. So idan Amerika tana da wani ƙasa da take so je ta yi yaƙi, maimakon ta tura 'yan ƙasanta farin fata su je ko su mutu ko a kama su kamar yadda aka samu a Somalia, sai su ɗauki waɗannan sojojin haya. Amma sai aka zo aka canza musu suna, kamar yadda dai Wanzami na da yanzu ya koma yana canza aikin shi, haka su ma suka canza. Maimakon ɗaya sai aka samu wannan sojojin haya yanzu suna kafa kamfani, saboda a ba abin kamar zan ce meye a canza makanzo suna, suna kafa kamfanoni wanda yake su waɗannan ƙasashen suna da wani abu da suke so su yi a ɓoye ko asiri, wanda yake ba sa son su sa 'yan ƙasarsu a cikin wani aibi, sai su ɗauki waɗannan mutanen. Su kuma 'yan jari hujja ne, su ba su da ƙasa, duk wata ƙasa da ta ɗauke su za ta biya su, za su je su yi mata aiki. Za ka yi mamaki kasancewa yaƙin da aka yi a Iraq, wanda Amerika ta yi, yawancin mutanen da ta yi amfani da su ba sojojinta ba ne na kanta ne, sojojin haya ne da ta ɗauko. Kuma a ciki za ka samu mutane daga ƙasashe da yawa, suna da kamfanoni, za ka je ne a ɗauke ka aiki. To kaga daga nan sai aka fara samun wannan sabon salon wanda yake sojan haya na ɗaiɗai, wanda aka fara tun lokacin mulkiya. Yanzu ana maganan kamfanoni ne wanda suka zauna da sunansu, sai a ɗauke su aiki. Wani lokaci aikin kuma kala-kala ne na yaƙi. Kaga akwai wanda aiki ne tsagwaren yaƙin za a yi, akwai wanda kuma za su ba su ko su dinga ɗaukan musu safara ta jiragen sama. Abin da mutane ba su sani ba, yawancin manyan ƙasashen nan yanzu idan yaƙi ya kama
saboda kayan alim sa zan bada America idan yaki ya zama a wani wuri can daban ko a wani mali ne ko wani abun nan za su tura nan sojojin amma kuma za su yi amfani da yawa nan abin da ya faru a Iraq kenan abin da ma ya faru a Afghanistan kenan duk inda America take yaki ba a kasanta ba zaka tarar cewa tana amfani da sojojin haya to America ta yi nisa isa su suke da kamfanonin wannan sojojin haya amma an samu labarin cewa Russia ma tana da wani Wagner group su kuma da America zaka ji ana maganar executive outcome kaga sun yi amfani da su ma a Liberia sun yi amfani da su a Sierra Leone a rubutance America ne take bada wannan you know wannan tallafi na yakin da aka a Somalia ko a Sierra Leone ko a Liberia amma sojojin haya ne suke dauka
to ana ta cewar tsohon shugaban Najeriya ma yayi amfani da sojojin haya wato Dr. Goodluck Jonathan domin yaki da Boko Haram ana dab da za a yi zabe wani karin bayani zaka mana akan haka sannan kuma kulle yana biyan kudin sabulu idan aka yi amfani da sojojin hayan nan
sai mu koma a lokacin da shi tsohon shugaban kasa Jonathan ya kawo shi ma kaga sojojin haya ne aka dauko asalin su yan abun nan yan kasan Afirka ta Kudu ne aka dauko su kuma waɗannan mutanen wannan kamfanin ma da aka dauko the same company ne da ya aiki a Sierra Leone a Liberia shine ya canza suna babban shi dan bai yake ya sake kafa wani kamfani wannan kamfanin ne aka dauko su magana su magana ce ta kudi ba za su zo su fada ne saboda suna kishin kasan ka ba ku suna a ka biya su kudi amma kuma a maganar gaskiya kwalliya tana biyan kudin sabulu in suka abu na amma kaman dole of course mutun ya zo zai maka yaki ai dole akwai wasu sirrin ka dole ya sani to za kuma kasashe su kuma da suke daukan su sun san da wannan zai yi cewa a ji musu liken asidi so kai kuma sai ka kafa dokokin da zaka yi amfani da su so a takaice dai abin da nake cewa shine amfani da waɗannan sojojin haya tun daga lokacin mulkiya har yanzu ya ci gaba abun da ya canza shine maimakon daidaiku a dudduke su aiki yanzu kamfanoni suke kafawa akwai ɗan haya da zaka dauka in kana da yaki su yi maka yaki kamar yadda muka gani lokacin mulkin Jonathan wanda yake kuma shi kuma shugaban kasa na yanzu bai yadda da wannan ba sannan an yi tambaya akan cewa a ina suka kawo zaman lafiya to in ka ce zaman lafiya wannan watan bayan tana da dan sarkaki saboda me yawanci kamar yadda nace maka ala misali ingila tana da wani company da ke haka diamond a wata kasa can suna son aje a kare wannan mutanen ba za su dauki sojoji farin fata in America su kai ba da in America za su taratsi akan wannan sai su dauki wannan sojan haya su je su tsaya ma wannan kamfanin ko kamfanin mai ne ko meye su tabbatar cewa sun tatsa abin da za su tatsa so ba wai wani lokaci ba maganar zaman lafiya bane wani lokaci sha'ani ne na neman kuɗi za su je su yi wannan aikin amma kuma idan ya koma kamar ala misali da aka je kaga yanzu ka je ka karanta tarihin yakin da aka yi a Sierra Leone ingila za su ce maka sun je wurin sun taimaka America za su taimaka maka amma ba sojojin suka kai ba wannan sojojin hayan suka kai to idan aka samu nasara zai fito a cikin a tarihin cewa ingila ko America ta taimaka an kawo zaman lafiya to idan aka samu biyan bukata akwai kuma inda ake samun biyan bukatar ita wannan kasa ba za ta fito ta ce ai sojojin haya ta kai ba a'a a rubuce abin zai fito a tarihi shine America ta taimaka a Somalia ta taimaka a Sierra Leone ta taimaka a Liberia an samu zaman lafiya wato tsohuwar sana'a ce amma ta canza wanda yake kaga a turance ma an ji ana so ma a je na amfani da wannan sunan masinari yanzu sai a ce maka private security company wato company mai zaman kanshi wanda yake aikin tsaro sun fi san a kira su wannan sunan maimakon sojan haya wanda yake na ce maka tun a tarihin mulkin mallaka a kasashe kamar su Angola don aka ce dan sojan haya ana musu wani kallo har yanzu akwai wannan treaty din na Organization for African Unity wanda yake su kasashen Afirka sun hana maka su amfani da wannan abu amma daga wannan lokacin da aka yi wannan treaty din kasashen Afirka da yawa har yanzu da yake maka magana suna amfani da waɗannan sojan haya amma da sunan kamfani mai zaman kanshi mai aikin tsaro.
Kaftin ko a yi cewar a ina ne sojojin haya suka taɓa aiki har suka samar da zaman lafiya. Sannan a ƙarshe waɗanne ƙasashe ne suka fi yin fice wurin samar da sojojin haya a duniya?
A ƙasashen da suka yi suna a bada kamfanoni na sojan haya kaga za ka iya ƙirga America suna da kamfanoni da yawa don doka ta ba da dama a kafa waɗannan kamfanonin. Sannan za ka yi maganan South Africa, Afirka ta Kudu, su ma suna da wannan kamfanonin ka kamar waɗanda suka zo suka taya gwamnatin Jonathan Daidai lokacin zaɓe ne daga South Africa aka ɗauko su. Sannan a yanzu su ma kwana-kwanan nan Russia su ma suna da wani Wagner group
wanda shi ma yana wannan aikin. Sannan kasashen da suka tarwatsi karkashin Russia ta da kamar su Ukraine nan da sauransu, saboda tattalin arzikin su suna da makamai, suna kuma da sojoji, kaga kamar kuma wato lokaci hadaka ake samu. Kaga zan sake dawowa Nigeria, kamfanin da aka kawo da South Africa yazo yayi aiki, yayi ma aiki ma gwamnatin Jonathan, a ciki zaka samu ɗan Ukraine, a ciki zaka samu dai mutane da kasashe da yawa. Kamfanin yana yiwa an kafa shi a ƙasa ne, amma an saka tashi su ma za su nemo su ne su dauke su, saboda ba kamfani ne a tsaye ba, in aiki ne ya samu. Kamar yadda zaka je ne kana so kai gini a nan Abuja, ka zaga ya kaje ga mai plaster nan, ga mai ga electrician, ka dauko suka tafi, to su ma haka suke harda mutane. Ba ruwan su kamar yadda nace da maganan ƙasa, su magana ne na ka ba su kuɗi su yi maka aiki, amma kuma a maganan gaskiya suna zama mutane ne wanda yake idan aka ba su aikin suna yi, saboda dama ai in ba sa yi din ba za a neme su ba. Kaga alal misali da suka zo suka yi ma gwamnatin Jonathan aiki, kaga ai har wani video suka yi wanda ya nuna nasaran da suka ci a cikin kwanaki 100, ina jin da suka zo suna wannan yaki.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin group captain Salim Garba Shehu Murabus mai ansa mana tambayoyin, da wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon gobe.
Madalla a gaida Ibrahim Kalamusi Garba. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta bayyana cewa mai horar da 'yan wasan kasar nasu Super Eagles na kwankwariya Augustin Egbon zai ci gaba da aikin horar da 'yan wasan dukuwa da kudurinta na farko na daukar sabon koci daga Turai. A watan da ya gabata ne hukumar ta bayyana dan kasar Portugal Jose Poceiro a zaman sabon kocin kasar da zai soma aiki bayan gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana. To sai dai daga bisani kuma ta bayyana cewa bata kai ga cimma daidaito da kocin ba, kana daga baya kuma aka bada sanarwar cewa Egbon, wanda ya jagoranci tawagar 'yan wasan kasar zuwa matakin 16 na gasar, zai ci gaba da aiki na dindindin tare da tsohon dan wasan kasar Emmanuel Aminike a matsayin mataimakinsa. Dr. Muhammad Sanusi shine sakataren hukumar ta NFF.
Kana neman abu kana da shi a gida, to ba sai ka fita waje ka nemo shi ba. Mun ga da cewa muna da masu azaka wajen koyar da harkar kwallon kafa su Austin Agard team din shi. Shi yasa mun ga da cewa to yanzu mu dakata tukun mu gani, ba sai mun je waje mun dauku ba. Tun 1994 ba a taba samun, bayan wannan sai ba a taba samun 'yan kwallo da suka san kansu ba suka yi hazaka kamar da an ka samu ba. Ka tuna fa da cewa waɗannan 'yan wasan su ne ba su aka canza ba, mai koyar da kwallon kafa da aka san canza, amma sai gashi yadda suke buga kwallon kafa ya canza. Abinda kowa ya san kwallon kafa ta Najeriya akan faro daga baya, a zo tsaka sai a buɗa ta gefe ko ta dama ko ta hagu, wannan abubuwan sai suka gusa. Amma yanzu da aka dawo wannan abin da suka sai hagu cewa wannan abin da muka saba da shi ya dawo, martaba kwallon kafa ta Najeriya ta dawo. Shi yasa aka fitar da nan Najeriya, amma 'yan Najeriya ba su yi fushi da masu koyar da kwallon kafa ba, ko hukumar kwallon kafa ta Najeriya ba, ko kuma su 'yan kwallon kafa da kansu ba. Saboda haka shi yasa mun ga cewa to lalle abin da kake nema waje in ka same shi to ka sai kana shi gida, to ka sai ka wanda miki gida.
A halin da ake ce kuma Najeriya ta ƙara ɗagawa a matakin mafifitan ƙasashe ta hujin kwallon kafa a duniya, dukuwa da fashewar da ta yi daga gasar cin kofin nahiyar Afrika ta bana da aka kammala a ƙasar Kamaru. A jadawalin na hukumar FIFA, a yanzu Najeriya ta koma ta uku a nahiyar Afrika, kuma ƙasa ta 32 a duniya. A jadawalin da hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA ta fitar a wannan makon, ya nuna cewa a yanzu Najeriya ta koma ta uku a nahiyar Afrika, kuma ƙasa ta 33 a duniya. Zakarun gasar ta nahiyar Afrika wato Senegal ita ce ta farko a nahiyar a jadawalin, kuma tana ta 18 a duniya, yayin da Morocco ce ta biyu a Afrika kuma ta 32 a duniya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Masu sauraro, da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya zuwa ga dangin magajin garin Sokoto, Hassan Ahmad Dan Baba, wanda ya rasu a yau Asabar a asibitin sojan 44 da ke Kaduna bayan gajeruwar rashin lafiya. Sarautar magajin gari dai na daga cikin manyan sarautu a majalisar koli ta mai alfarma sarkin musulmi. Allah ya ji kansa da rahama ya kuma ba da hakurin rashin. Amin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Hailu Haile wanda ya hada shirin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.